يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma. Shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita. Kuma na iya aiko da waɗannan tambayoyi ne dai ta kan lambobin wayar nan da aka saba na 0805544413 da kuma 0707064455. Sai kuma 0707-7-6-4-4-2. To kamar kowane lokaci yau ma ga mun sake kasantowa tare da ku a cikin wani sabon shirin namu na fatoyin rahma. Kuma kamar kowa da yaushe muna tare da shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jallemu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda kuma shi ne zai amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Sa'id Al-Sasan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بيان هكا إن أواما سوسورا رمع أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى جكين للتاف سمي ذلكي ينتشي ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبتك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولو الألباب لعلكم تفلحون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, ka ce da su, la yastawi al-khabithu wat-tayyib, mummuna da kyakkyawa ba za su taɓa zama daidai ba. Walau a'jabatka kasratu al-khabith, ko da kuwa yawan mummunar ya baka sha'awa. Fattaqullaha ya ulul albab, ku ji tsoron Allah ya ku masu hankali, wa la'allaku kwara bauta. A wannan aya za mu ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci wata ƙa'ida mai muhimmanci ƙwarai da gaske wanda ɗan adam ke da buƙatar ta. Yayin da zai tantance maganganu ko ayyuka ko wasu halayya ko wasu aƙidu, Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci nau'uka ko dangin abubuwa guda biyu ko sifofi guda biyu, al-khabith wa at-tayyib, mummuna da kyakkyawa. Al-khabith shine dukkan wani abin da ba shi da kyau, ko dai saboda shi a karan kansa ba shi da kyau, ko kuma a saboda yana jagoranci zuwa ga wani abu mara kyau. Wato imma an yakuna khabithan li dhatihi aw khabithan li sababihi, ko dan shi a karan kansa ba shi da kyau, ko kuma zai yi jagora zuwa ga wani abu wanda yake mara kyau ne, kuma yunsa yana tattare da hasara ko yana tattare da tabewa wanda zai yi shi kuma yana cikin matsala nan duniya ko kuma a duniya da lahira. Sawa'un wannan abu yana da alaka da aiki ne ko yana da alaka da magana ko yana da alaka da aqida, wannan duk zai shiga karkashin wannan kalma ta al-khabith. Saboda haka dukkan wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ba ya san shi, bai yarda da shi ba, magana ce ko aiki ne ko aqida ce ko wata halayya ce, to wannan sunansa khabith, kuma jagora zai yi wa mai shi ko mai aikata shi zuwa ga jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkubahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Allah ya ce domin Allah subhanahu wata'ala ya bambance mummuna daga wanda yake mai kyau, liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ya tantance ya ware mummuna daga wanda yake mai kyau, wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd, kuma ya sanya mummuna ya zama sashin sa akan sashi, fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam, ya sattara shi gaba ɗaya ya jefa shi a cikin jahannama. Wannan yana nuna cewa dukkan wani abin da ya sifantu da sifatul khubthi aka ce da shi mummuna ne, ba shi da kyau a shari'ance, to jagoranci yake yi zuwa ga jahannama. Wato dukkan wani wanda ya rungume shi, sawa'un magana ce ko aqida ce ko aiki ne, ko wani suluk ne wata halayya ce to za ta kai wanda yake wannan abu ne zuwa ga jahannama shine fayaj'aluhu fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam saboda haka idan muka fahimci wannan za mu fahimci kenan abinda ake kira at-tayyib shine duk wani abin da Allah yake so duk wani abin da Allah ya yarda da shi duk wani abin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta shi sawa'un magana ce ko aiki ne ko wata aqida ce ko wata halayya ce to wannan Allah subhanahu wata'ala su ya sifanta da at-tayyib sawa'un ya shiga cikin kasan ayyuka ne ko ko ya shiga cikin rukunin maganganu ko kuma aqidu ko kuma halayya don haka kana iya kace dukkan wani abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi sawa'un wajibi ne aikata shi ko mustahabbi ne aikata shi ko ko yana karkashin mubahi wato abinda aka halatta maka kai amfani da shi in kaga dama to wannan yana karkashin kalmar at-tayyib don haka ba za a taba daidaita imani da kafirci ba imani at-tayyib ne al-kufru kuma yana cikin khabith ba za a taba daidaita at-ta'a wal ma'siya ba yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala wannan tana cikin rukunin at-tayyib sabawa Allah subhanahu wata'ala yana cikin rukunin al-khabith ba za a taba hada bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da bin bid'a sunna tana daga cikin rukunin at-tayyib bid'a tana cikin rukunin al-khabith ba za a taba hada hanyar wadanda suke yan aljanna ba da hanyar wadanda suke yan wuta la yastawi ashabun nari wa ashabul janna lace yan wuta ba za su taba zama daidai da yan aljanna ba don haka dukkan wani abu mummuna mara kyau da dukkan wasu abu wato ba za su taba yin daidai da dukkan wasu abubuwa masu kyau ba dukiya ta halal ba za ta zama daidai da dukiya ta haram ba saka wannan ayar tana nuna maka cewa kayi kokari a cikin rayuwarka ka kirdaji abin da yake mai kyau ne ka kirdaji abin da yake wato yana karkashin wannan sifa ta at-tayyib ka guji dukkan wani abin da zai shiga karkashin sifa ta al-khabith koda kuwa wannan abin yana da yawa koda kuwa masu yin shi suna da yawa domin yawan masu yin sa ba shine mizani ba a gurin Allah Allah ba wannan yake dubawa ba cewa abin nan yana da yawa ko an raja'a akan sa a'a Allah subhanahu wata'ala cewa walau a'jabatka kasratul khabith walau a'jabaka kasratul khabith koda kasratul khabith yawan mummunan abin nan ya baka wato ya baka sha'awa domin masu hankali ba sa la'akari da yawa suna la'akari ne da abin da yake daidai don haka shi wannan abin an haramta shi saboda khubsin sa don haka yawan masu aikata shi ba zai sa ya zama halal ba dan sau tari zaka ga cewa mutane sukan bar abin da yake halal ko su aikata abin da yake haram saboda kawai ya zama ruwan dare ce baka ai abin ya zama ruwan dare ko ina maka ji haka ake saboda haka dan mun yi ba wani abu ai mutuwar kaka ce to wannan ubangiji subhanahu wata'ala yana nuna maka cewa to wannan ba mizani bane shi yasa ce walau a'jabaka kasratul khabith wato koda yawan mummunan aikin ya baka sha'awa domin wannan ba shine mizani a gurin Allah subhanahu wata'ala ba abin da yake mizani shine ya kasance abin nan mai kyau ne shine zai wanzu shine ubangiji subhanahu wata'ala zai ba wa mutum ladansa ko kuma zai ga sakamakon sa a ranar gobe kiyama wanda Allah subhanahu wata'ala ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wato al baqiyatu salihat ayyuka na kware masu wanzuwa wadanda su ne za su wanzu idan mutum yayi su to sun fi alkhairi a wajen ubangijinka ta fuskar lada kuma sun fi alkhairi ta fuskar sa tsammani saboda haka wanda ya tsaya a bisa biyar Allah subhanahu wata'ala da biyar manzansa sallallahu alaihi wa sallama da bin diddigin hukunce-hukunce domin ya gane abin da yake halal ne a rayuwarsa ya aikata ya bar abin da yake haramu to wannan shine ya more wa rayuwarsa kuma wannan shine ya shiga cikin kasan da za a ce musu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin Allah ce salamun alaikum wato aminci ya tabbata a gare ku tibtum wato kun yi rayuwa mai kyau kun tsaya akan abin da yake mai kyau shine ma'ana tibtum rayuwar ku ta duniya rayuwa ce da kuka yi ta a cikin bin abin da yake mai kyau wanda Allah subhanahu wataala ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina dinan sune wadanda suke bin abin da yake tayyib wanda Allah subhanahu wataala yace ba zai taba zama daidai da wanda yake mummuna ba wannan ita ce hanyar yan aljanna kuma da wannan ne za su shiga cikin aljanna sabanin al-khabith saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana ba mu ka'idar cewa a dukkan wani al'amari mu yi kokari mu ga cewa mun nemi abin da yake daidai mun nemi abin da yake halal mun nufi abin da yake zai shiga karkashin wannan kalma ta al-tayyib duk wani abin da ba zai shiga karkashin wannan ba to mu guje shi shi yasa zamu ga ka'ida ce da ubangiji subhanahu wataala bai da tsayar da ita akan wani banda wani ba kowa da kowa ya ce ya ayyuhan nas kulu min tayyibati ma kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ubangiji ce ya ku mutane kulu min ma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abinda yake doran kasa amma na halal kuma wanda yake tayyib wato wanda yake mai kyau wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin kada ku bi hanyoyi irin na shaytan domin shaytan maki ne gare ku kuma bayyana kiyayya gare ku haka nan banzanni su karan kansu ubangiji subhanahu wataala ya kirawo su da su ci da abinda yake tayyib ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim ubangiji subhanahu wataala ya ce ya ku banzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga abinda yake at-tayyibat wato masu kyau na halal wanda ubangiji subhanahu wataala ya halatta muku sannan ku yi aiki na gari lalle ni mai sani masani ne game da abin da kuke aikatawa saboda kaga ka'ida ce da bata tsaya akan wato wani baban da wani da annabawa da mursalai da mu'minai mabiyansu kowa da kowa ubangiji subhanahu wataala ya kirawo shi da ya ci daga abin da yake halal saboda haka zamu ga wato mutanen kwarai sukan hakura da iya abin da Allah subhanahu wataala ya ba su ko mun kankantarsa indai har ya kasance wannan shine halal din su za su hakura da wannan ba za su zake ba wajen neman abin da yake haramun wanda bai halatta gare su ba sun gwammace su yi doguwar tafiya domin su nemo halal din su a duk inda yake sun gwammace su hakura su zauna ma lokaci da yunwa akan su ci abin da yake na haramun abin da bai halatta gare su ba sannan wanda zai tara abin da yake na haramun ne wato duk wannan yawan nashi yawan banza ne tunda a ƙarshe ba zai samu amnu ba ba zai samu nutsuwa ba yana cin abin da shi kansa bai nutsu da shi ba sannan ubangiji subhanahu wataala ya masa hisabi akan dukkan wani taro da kwabo da ya shiga cikin wannan dukiyar tashi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan tazula qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu an shababihi fima ablahu wa amalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu babu wani wanda zai gushe daga gaban Allah subhanahu wataala sai an masa tambaya hudu rayuwarsa ya gama da ita ya yi kare rayuwarsa sannan samartakarsa ya yi ta a cikin me ya yi ta sannan dukiyarsa ina ya same ta kuma ina ya kashe ta sannan iliminsa me ya aikata da shi wa an ilmihi ma za a amila bih to wannan tambayoyi guda uku za mu ga tambaya ɗaya daga ciki tambaya game da dukiyar da ka tara za a yi masa tambaya me ya'ya a cikinta ina ka samu dukiyar sannan da ka samu kuma me kai wajen kashe ta saboda haka kaga ashe kari za ka yi ka ci halal ka nemi abin da yake tayyib domin ka iya bada kyakkyawar ansa ko ansa da za ta fi shekara da gobe kiyama hakanan a cikin maganganu da za ka yi kokari ka faɗi maganar da take mai daɗi ka faɗi maganar da take ta adalci ka faɗi maganar da take ta gaskiya ka faɗi maganar da kake da hujja a gaban Allah subhanahu wataala idan ya tambaye ka dalilin yinta idan ba za ka iya faɗar abin da yake na alkhairi ba kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗi alkhairi ko kai shiru wa idza qultum fa'dilu wa qulu lin nasi husna saboda ka faɗi abin da yake mai kyau ne ka faɗi abin da yake adalci ne ka faɗi abin da yake gaskiya ne ka faɗi abin da zai kwantar da hankali ba zai tayar da hankali ba wannan shine abin da ya kamata ka yi kirdadan sa lokacin da kake maganganunka ka auna dukkan magana da zaka faɗa hakanan idan aqida ce kokari ka rike aqida da take mai kyau aqida da annabawa suka zo da ita aqida da manzanni suka kira al'ummomin su akanta aqida bayanta Allah subhanahu wataala da bashi haƙoƙin sa na bauta da bashi haƙƙin sa na soyayya da bashi haƙƙin sa na ƙauna da dogaro akan sa da neman fata kyawun fata a gurin sa da yaqini game da shi ka bashi haƙƙin sa da ya sanya tsakaninka da mutane da al'umma ka kiyaye haƙƙin al'umma wanda ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa kowa nashi ka yi wannan to in kai haka shine zaka samu kyakkyawar rayuwa hakanan a cikin ayyuka hakanan a cikin halayya da suluk kai kokari ka tsabtace zuciyarka daga dukkan wani mummunan mummunan kuduri, ka tsautace zuciyarka daga dukkan wani mummunan hali, ka cire hasada daga zuciyarka da ainihin kullata, ka cire mummunan zato daga cikin zuciyarka, ka cire ainihin kiyayya daga cikin zuciyarka, gyara zuciyarka ta zama mai tsafta ce, zuciya ce wacce take lafiyayya, qalbun salim, wanda Allah subhanahu wataala ya ce shi zai amfane ka a ranar gobe kiyama, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Saboda haka ya zamana zuciyarka lafiyayyar zuciya ce, ba zuciya ce take rashin lafiya ko matacciyar zuciya. Hakanan a dukkan al'amuranka ya zamana ka kyautata, ka gyara, ka bi wannan ka'ida ta cewa la yastawil khabitha wat tayyib, la yastawil khabitha wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith, qul la yastawil khabith wat tayyib. Mummuna ba zai taba zama daidai da mai kyau ba, wato mara kyau ba zai taba zama daidai da mai kyau ba. Walau a'jabaka kasratul khabith, ko da yawan mummuna din nan ya baka sha'awa, kada yawan nan ta saka ka rudu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabili, in ka bi an sabilillah, in ka bi yawayawaicin waɗanda suke doron ƙasa, to za su ɓatar da kai da kan hanyar Allah ne. Saboda mai in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun, ba komai suke bi ba sai cash sai zato, ba kuma komai suke aiki da shi ba sai shaci faɗi. Saboda ka ba a auna gaskiya da yawan mabiyanta, ana auna gaskiya ne da ita karan kanta da hujjar suke ɗauke da shi, ba da yawan jama'ar ta ba. Saboda ka kai lissafi da wannan ba da yawa ba. Sannan idan Allah subhanahu wataala ya baka dukiya ta halal mai yawa, to ka riƙa fitar da haƙƙin Allah daga ciki, ka riƙa tsarkake ta da sadaka, ka riƙa tsarkake ta da zakka da ciyarwa fi sabilillah. Saboda idan dukiya ta yi yawa, to ba a san san da wani abu na haram zai shiga ba. In dai har dukiyar mutum tana yawa, to wani lokaci wasu abubuwa na haram za su shiga. Babu abin da zai kiyaye ka daga wannan sai sadaka. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda yazo cikin Sunan Tirmidhi, hadisin Qais ibn Abi Ghazza, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ma'ashara tujjar, ya ku dandazan yan kasuwa, yace idan kuka zo kasuwancinku, shedan yakan halarto, shedan yakan shiga cikin harkar kasuwancinku, sai yace fashubu bai'akum, inna hadha albay' idha hadara hadarahu ash-shaytan fashubu bai'akum bis-sadaqa. To wannan kasuwanci naku lokacin kuka zo yin shi, shikenan shedan zai halarto. A wata riwayar hadarahu al-laghu wal-halif, za a zo a yi gasasshiyar magana da wata rantsuwa wanda wani lokaci akan kauce hanya irin wannan. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fashubu bai'akum, ku gaure kasuwancinku bis-sadaqa, da sadaka ku riga fitar da dukiya kuna bayarwa fi sabilillah, don ya tsaftace wani abin da ya shiga cikin dukiyarku wanda ba mai kyau ba. Saboda haka wannan ita ce ka'ida da Ubangiji subhanahu wataala yake son bayan sa kowace su daga kallanta, musamman mumini wanda ya imani da Allah da manzansa, ya imani da wannan alqur'ani. To ya rika tunowa cewa la yastawil khabith wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabith, ya rika tuno da wannan ka'idar cewa babu yadda za a yi abu mai kyau da mara kyau su zama daidai, ko da mara kyan gana da yawa kai ya baka sha'awa, kada ya baka sha'awa, kada ya dau hankalinka, ka tsaya kan abin da yake na gaskiya, ka tsaya kan abin da yake halal. Wannan shine alamar hankali tare da kai, shine alamar cewa kana aiki da hankalin da Allah ya baka. Shi yasa yace fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun, ya ku masu hankali ku ji tsoron Allah, wa la'allakum ku samu babban rabo, Allah ya samu dace da babban rabo.
To amin kuma amin malalai sakar alkari. Tambayar mu ta farko a yau cewa take assalamu alaikum, da Allah mara ina neman karin bayani ko kuma cikakken bayani akan kasuwancin network marketing, wanda idan mutum ya yi rajista to wanda ya kawo shi za a bashi shi ma wani kaso, sannan shi ma idan ya kawo wani yana da commission dinsa, kuma duk wanda ya rajista a ƙarshen mutum zai ci gaba da samun wannan kason. Wasu kamfanonin suna sai da kaya, ma'ana idan ka sai kaya shi ne za ka yi wato ka yi rajista da su, wasu kuma ba sa sai da kaya sai dai suna tallace-tallace ana biyan su. To shi ne malai yake neman ƙarin bayani a kan irin wannan ciniki.
To a ƙa'ida shi ciniki, idan ciniki ne mubashir, ka zo ka ga kaya na ka saya, wani ma ya zo yana son kayan da nake sayarwa, ka kawo shi ya saya, sai in sallame ka, idan na ji daɗi ka kawo min na saya, yadda na buƙata ya saya, na ga kana kawo min customer na yi sallamar ka, wannan babu wani abu a ciki. Da a ce abin haka yake, yana dogaro ne akan wanda duk zai shiga ciki, wanda duk zai zo ya sa kuɗinsa sai wani abu ya saya ne, don abin yana buƙata. to wani dan ka kawo wani ya sai kayana na sallame ka wani babu wani abu a ce shi ma da yaje ya ga wasu suna so yace ku zo in nuna muku inda ake sayarwa suka yi sha'awar abun suka zo suka saya aka sallame su aka sallame kai da ka kawo su wannan babu wani abu a ciki muna da dillanci wanda shi ku kuma kusan haka ne to da a ce abin haka ake yin sa to da babu wani babu wata matsala a ciki amma ba haka bane galibi shi wannan kayan da ake sayarwa ba shine makasudi ba kai da zan kawo ka saya ba wai kayan ne kawo ka ba a'a kai ma ka rika samun kudin da ake bayarwa shi wannan kayan kawai an saka shi saboda kawai ya zama wata kwaba ce a ce ana wani kasuwanci amma ba wani kasuwanci a ciki kawai tara dukiya ce ta jama'a ana ci bisa barna a shi yasa za ka ga dan abun da za a saya din an tsula masa kudi za ka ga cewa inda a ce haka kawai aka je aka aje shi a supermarket ko a kasuwa ba zai wannan kudin ba za a tsula masa kudi saboda ba shi ne makasudi ba kai ma da ka je ka sayi abin ba shi ba wannan ne kai ka ba ka sayi abin ne domin kai ma ka shiga cikin wannan shabaka wannan network din a rika baka wasu kudade kawai shi kenan sai ka farauto wasu su ma su zo su jefa ciki don kudin da suke da za su bayar kai kuma a baka wani kamashi su kuma na saman su kwashe wannan yana cikin akru amwalin nasi bil batil shi yasa da yawa daga cikin malamai suka haramta shi wanda ka ji ya halatta to bai fahimci hakikanin abun ba ya kalle shi a matsayin kasuwanci da muka yi bayani ina sayar da kaya ka zo ka saya ka yi ga amfani da shi ka ji daɗi ka kawo wasu suka saya na ce to duk inda ka kawo zan baka wani abu a ciki wannan ba wani malami da zai haramta wannan da haka abin yake to amma abin ba haka yake ba za a saka wannan kaya ne kuma duk wanda ya zo sai kayan ba shi ne maskasudin ka kayan ba so yake ya zama cikin wannan network din ana samun kuɗi ana bashi kuma za a ce za ka yi rijista wasu kamfanonin za su ce za ka yi rijista ka tsula wani kuɗi mai yawa a ce za ka sayi wannan 10,000 ko 15,000 ko 20 in ka saya to kuma za ka yi rijista 50,000 ko 100,000 to wannan rijistar 100,000 ɗin a cikinta ne in ka kai wani adadi suka yi wannan rijista ɗin in ka ce ana so ka kai mutum uku misali suka zo suka yi rijista mutum uku ɗin na 100,000 ko 50,000 150,000 ko 300,000 to akwai lokacin ka kuma za a ce za a rika fitar maka to ta ciki a ila baka 2,000 ko 3,000 sauran wannan kuɗin suna ina suna na sama shi yasa har na saman su suke ci ai abin nan wasu suna kiran shi a tasuqil farabin ne abin nan farabin marketing ne ba wasu suna kiran shi a tasuqil harami ba a tasuqil shabaki ba network marketing kawai kai ka kamun customer ne kamun customer wannan shine networking amma wannan farabin ne na sama can akwai wani mutum daya ko biyu ko uku a sama su suke ta cinye kudin na kasan za su yi ta kawo kudade amma na saman ne ke ebewa so aklu amwalin nasi bil batil ne wannan shi yasa a wasu kasashen ma aka haramta su wasu kasashen ake daukan su a matsayin 1419 a Pakistan an yi wannan America ma akwai sanda ka ta kira cewa a haramta waɗannan za ka ga online za ka shiga za ka gansu akwai wata Qnet haka aikin su kenan za ka shiga ka yi rijista ka yi waye a kan cewa za ka rika samun wani abu amma da sharaɗin kai ma ka kawo wasu su yi rijista su saka waɗannan kuɗin so wannan haramun ne duk wanda yake ciki ya san cewa yana cikin abin da Allah subhanahu wataala ya haramta mu'mini ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyar tsakanin ku ta hanyar da ba gaskiya ba baka yi aikin komai ba wani abu kawai saka mutum ya zuba makuran kuɗin sa dan a iba na sama su iba waɗancan su iba kai kuma wataƙila in ka zabaro waɗanda suka kai yaudare su suna ɗan adadin da ake buƙata kai ma sai a ɗan yan maka wani ɗan abin da bai takara karya ba na saman can su suke kwashe wannan dukiya wannan ciniki duk wanda yake cikinsa in har ana yana samun wani abu ya san cewa abin da yake samu haramun ne kuma in ya je ya tallata ma wasu suka shiga aka kwashi kuɗinsu a haka to bai sani cewa ya yi da ɗan uwansa musulmi kuma Allah ba zai kyale shi ba saboda haka haramun ne bai halatta ba in dai ba sigar da muka faɗa ba in sigar da muka faɗa ce wannan duk a kasuwa ma ana yin wannan idan ka kawo customer su zo su sayi kayana saboda suna buƙatar kaya nake sayarwa suna so suka zo suka saya amma wani abin da zaka zo ka saya wani ma baya buƙatar sa dan kawai dai ya shiga cikin wannan network din kamar da suka faɗa ya rika samun wannan kuɗin so wannan haramun ne bai halatta ba
to sai sako na gaba wanda ya zo yake cewa malam ya halatta a baiwa kirista sadaka idan ya nema domin suna bi shaguna a kasuwa da marasa lafiya suna neman a ba su sadaka ko taimako
sadaka ba ce akai sharaɗin wanda za a ba wa sadaka sai ya zama musulmi ba sadaka ana bayar ita ne ga mabukaci wato wati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wanda ya zama miskini ana yi bashi sadaka kuma wannan sadaka din watakila ma ya zama na sanadiyar ya fahimci wato musulunci addini ne na rahama addini ne tausayi addini ne mai san dan adam ba addini ne mai kin dan adam ba ta kanta zakka wanda rukuni da cikin rukunin musulunci ana ba wanda ba musulmi ba akwai wal mu'allafatu qulubuhum da Allah ce wal mu'allafatu qulubuhum din nan akwai wadanda ko dai sun musulunta ba su dade da musulunci ga musulunci ba su zo suna abin nan suna buƙatar taimako a taimaka musu dan a ƙara lallashin zuciyar su zauna a musulunci ko kuma a wanda ba musulmi bane ma ana tare da su ana so a lallashe su a nuna musu amfanin musulunci da irin kiyam dabi'u masu kyau da suke cikin musulunci na taimakon juna aka ce a basu to kaga in da ta zakka kanta an ce a basu bare kuma sadaka to za ta bata kai zakka girma ba da wajibci a musulunci wanda ya halatta a basu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba mu waɗanda suke zuwa neman taimako wajensa ko wanda ya zo ya nemi taimako gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dukiya mai yawa ya bashi ya je yana cewa mutanansa na je gurin wanda yake kyauta ba a tsoron talauci wannan dalilin haka yasa mutanansa da yawa suka musulunta saboda haka wannan yakan sa abin nan wanda ba musulmi ba ya musulunta kuma musamman idan ya kasance wani yana tare da kai dan uwanka ne amma ba musulmi ba akwai wani dan wataka ta jini to wannan yana da kyau ma ka kai karka masa alkhairi dan wannan ya jawo hankalinsa zuwa ga addininka kamar yanda Asma bint Abi Bakr mahaifiyarta ba musulma bace ta zo daga Makka zuwa Madina take neman yarta Asma ta taimaka mata tana cikin wato matsala sai ta ce za ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta tun daga ta mushrika a iya taimaka mata Annabi ya ce sili ummak taimaka mahaifiyarki ba musulma ya mata taimaka mata mahaifiyarki ce ta taimaka mata so babu wani abu dan ka taimaka mu wanda ba musulmi ba haka ma yana da muhimmanci kwarai da gaske a babin da'awa
ta sai sakon mubarak amin yakubu gwammaja yake cewa shin akwai wani nasi da ya nuna cewa ranar alkiyama duk mai suna muhammadu ko ahmad za ki tafi aljanna don girmamawa ga sunayen da suke da su
to akwai nasi amma ba mai kyau ba akwai hadisi mawdu'i hadisi na ƙarya hadisi bara gurbi wanda ibnu al-jawzi ya kawo shi a cikin littafin al-mawdu'at hadisin yana cewa man wulida lahu mauludun fasammahu muhammadan tabarrukan kana huwa mauludun fil janna to duk wanda aka haifan masa yaro sai ya sa masa suna muhammadu to shi da wanda aka da abinda aka haifan masa duk za su shiga aljanna wato ba ma shi mai sunan ba shi ma wanda ya sa sunan uban yaron shi ma zai shiga aljanna saboda tabarrukan ya nemi albarkar wannan suna da ya sa wa ɗansa wannan hadisi ne mawdu'i a cikin sanadinsa akwai wanda ake kira Hamid ibn Muhammad al-Askari wanda Az-Zahabi a cikin Mizan al-I'tidal da ya kawo hadisin yace to wannan shine matsalar hadisin wannan Hamid ibn Muhammad al-Askari makareci ne shi yasa Az-Zahabi ya kawo shi kuma ya masa hukunci da cewa hadisin ƙarya ne Ibn al-Jawzi gabaninsa ya kawo shi ya soki hadisin ya kawo shi cikin littafin da ya tattara hadisi na ƙarya Az-Zahabi a cikin Mizan al-I'tidal ya kawo karkashin tarjumar shi wannan mutum Hamid ibn Muhammad al-Askari cewa ya ruwaito hadisi na ƙarya kuma shi ake tuhuma da shi Ibn Hajar a cikin Lisan al-Mizan shi ma ya goya masa baya Ibn al-Qayyim gabanin su shi ma ya goyi baya wato gabanin Ibn Hajar shi ma ya goyi bayan cewa wannan hadisi hadisin ƙarya ne malamai da yawa sun ambaci haka Ibn Arraq a cikin Tanzihu Shari'a al-Mulla al-Qari da sauran malamai na hadisi so haka hadisin akwai shi amma na ƙarya ba na gaskiya ba haka dan an ce sunan mutum Muhammad ko Ahmad ba shi ne sanadin shiga aljanna ba sanadin shiga aljanna Allah ya faɗi a yi aikin mutum shi ke wa tilkal jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun lace aljanna an gada muku da ita saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa so haka aikin mutum shi ne sabab da zai shigar da shi aljanna shi ne sabab shari'i da Allah subhanahu wataala ya sanya na shiga aljanna shi yasa mai duk shi ne mai alburda ya ɗauki wannan hadisi ya zaci ko mai inganci ne ya ɗauka cewa ya inganta sai shi kuma sunan shi Muhammad mai alburda sunan shi Muhammad Busiri sai yake cewa wa inna li minka وإن لي ذمة منك بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. يكي شئنا دا الكوري وتأكوية الجيجيني أكوية الكوري تكاني نادك هنا نفهم منزو صلى الله عليه وسلم سورة سنانا محمد أكوية الكوري تكاني نادك كينا الجنة ومكاف قوة شكا الكوري تكاقا يأينا وأن أطمان عند ذاتنا شني أكون وأن حديثي وأن يكي ما لم يتنتني sunyi bayani akan cewa bai inganta ba. In ka je kasashen Larabawa za ka ga wani sunan shi Muhammad amma ilmani ne, bai yarda da Allah ba. Za ka ga wani sunan shi Muhammad yana zagin Allah da manzon Allah, sunan shi Muhammad iyayensa sun sa masa Muhammad saboda asali iyayensa musulmi ne, sun sa masa Muhammad ko sun sa masa Ahmad, amma za ka same shi mulhid yana zagin Allah, yana zagin manzon Allah, sunan shi kuma Muhammad. So suna da suna kawai zai kare shi sai ke wani aljanna. So suna ba shi ne yake kai mutum aljanna ba, aikin da zai yi shine sabab wanda a dalilinsa Ubangiji subhanahu wataala zai masa rahama ya shiga da shi aljanna.
To sai mai sako na gabe ya ce assalamu alaikum, da Allah malam, menene hukuncin rubutawa da kuma karanta kagaggun labarai da kuma yada su a matsayin sana'a?
To rubuta labari kagagge babu wani abu a cikinsa. Dan mutum ya zauna ya shirya wani labari wanda yake kunshe da tarbiya, yake kunshe da nusarwa, yake kunshe da kira zuwa kyawawan halaye, ya yi littafi ya sayar, babu wani abu a ciki. A nan yana sana'a ne da rubutunsa, da littafin da zai buga dukiya ce zai je kashe kuɗi wajen buga da sauransu. Kuma rubuta ƙagaggen labari ba yanzu aka fara ba a tarihin Musulunci. Suna da littattafai waɗanda irin wannan ƙagaggun labaran aka gina su, littafan al-maqamat في مقامات الحريري مقامات الحمداني دك ننس أن جنا سني أكن للا باري كما معلم يسكن كرنت الدسوما مكرم سكن كرنتي سلوك جنس كني من إلمي سكن كرنت الدسو وذاك كرنت تاريخ معلم يدي واسك جانشي يا كرنت مقامات الحريري ويا كرنت مقامات الحمداني دا أشي هرامني tun asali ma ba zai zama wani abin karantawa a makarantu ba, tun da za ka karanta da abin da ba sai an ji an so ba. Littafin da za ka karanta da shi sai an ji an so, akwai alwarraƙun suke sai da littafai, so za su cinikinsu a je a sayar da shi. So wannan ba wani abu ne a ciki ba. Ita ƙaryar da abin da ake nufi ƙarya shi ne lokacin da za ka zo kana ba da wani abu, kana nuna mai wanda kake gaya masa, kake nuna masa gaskiya kake gaya masa, ya ɗauka gaskiya kake gaya masa, alhalin ƙarya kake gaya masa. Wannan shi ake suka, ka zo kana ba da labarin da kake nuna mutane kamar gaskiya ne, amma alhalin ƙarya kai ka san ƙarya ne. Amma abinda ka gina shi wanda shi kansa mutum tun farko ma kila ka rubuta ƙagaggen labari. So wannan ba wani abu a ciki kamar tatsuniyar gida zago, kamar tatsuniyoyin da ake yi ne na gargajiya wanda babu wata al'umma da ba ta da shi, ba wata al'umma da ba ta da tatsuniyoyi wanda. To wannan ba za ka zo ka ce haramun ne a yi tatsuniya ba, ko tsohon da tsohuwa da take tatsuniya tana ƙarya tana haram, yana duk abin da. To haka sauran ƙirƙirar labaran su ma duk babinsu ɗaya, in ka yarda tatsuniya ba haram ba ce, to shi wannan ba haramun ba ne. Sanda za su zama mutum ya zama haramun sai idan ya zama contact ɗin abin da ka rubuta a ciki yana kira zuwa ga batsa. Misali ka yi rubutun batsa wanda babu tarbiya a ciki, lalata tarbiya ne, ko kana koyar da yadda za a yi sata, koyar da za a yi yaudara, wato kana koyar da wata mummunar ɗabi'a, ko kuma ya ƙunshi wata miyagun aƙidu ko wasu maganganu na kafirci da sunan labari, sai ka zuya da wani abu na kafirci, to wannan za a haramta maka shi saboda wannan, saboda contact ɗin, ba wai saboda asalin rubutun ba. Asalin rubutun ba matsala, amma abin da ka rubuta a ciki zai cutar da al'umma, to wannan za a haramta shi. Yanzu a ƙasashe ana hana wasu littattafai a buga a rubuta sai a hana sayar da su, saboda matasa suka karanta za su koyi wani abu na dabarun yaudara, wasu koyi wani abu na dabarun sata ko wani abu, to wannan kuma kaga lalata al'umma ne. Ko ya zama a ciki akwai miyagun maganganu da suke hash word, akwai kalmomi wanda bai dace a ce an bari yara suna karanta su a junansu ba, to wannan kaga sai a haramta su saboda wannan, ba wai saboda yana ƙagaggen labari ba.
To sai Mansur Uba Musa shi kuma ya ce malam, ya matsayin mutum ya yi tasbihin cikin ruku ko kuma sujada a bayyane?
To a bayyane in yana nufin jiyar da kansa, ba wai yana ɗaga murya ba, ya ɗaga murya wani ba daga cikin baya daga cikin sunna. Sunna ba a san cewa za ka ɗaga murya yadda za ma ka damu na kusa da kai ba in a sallar jam'i ne. Amma abinda zai ciyar da kansa don wata kalma haka ta shiga kunnen wani wanda yake makotaka da kai ya ji wannan baya cutarwa. Babu komai a ciki amma kada ya zamana a jaharan ya zamana sirran ne sirran ko baya nufin ba za ka motsa harshenka ba ko kuma wani abu na sauti haka ba zai dan fita daga bakinka ba amma dai ka bayyana sautinka ta yadda wanda yake gefe da kai zai ma za ka ma rikita masa lissafi ko za ka rikita masa nashi tasbihi wannan ba shi ne sunna ba.
To sai Abbas Aminu Abdulhamid shi kuma yake cewa malam ya hukuncin budurwa da ta sa turare lokacin da saurayinta ya zo zance.
To ita mace da budurwa da wacce ba budurwa ba ba yaddata za ta fita ta sa turare ta fita ba saboda duk sanda ta fita da turare ta gicciya duk ta gitta ta gaban wasu waɗanda suke ba za ta ja hankalinsu za ta shaya hankalinsu shi yasa aka haramta wa mace ta sanya turare lokacin da za ta fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mata su je masallaci sai yace wal yakhrujuna tafilat su fita amma da kaya wanda ba na ado ba shine ma'anar tafilat ba kayan ado ba kaga babu magana sa turare wanda shi yana daga cikin abubuwan da suke jawo hankalin mai wanda zai gama ci ko kuma abuci ta gaban sa saboda kaga wannan ba wai shafin ruwa kawai ba hatta matar aure ba ta fita unguwa ba bayan ta kife sa turare a jikinta tana yawo a cikin jama'a waɗanda suke ba muharramanta ba to wallan tana kuma wata budurwa ta shigo ta yi ado ta ci kwalliya ta sa turare yana tashi ta kibanta kuma da wani wanda yake ba muharramanta ba mijinta ba dan uwanta ba wannan haramun ne bai halatta ba.
Wani ya ce assalamu alaikum da Allah mala aikata abin da aka haramta shi yafi girman zunubi ko kuma kin aikata abin da aka wajabta daga Abba Lawal Hassan.
To malamai sun yi sabani akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah dan Abbas sun sahihaini wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibu idan na umarce ku da abu to ku zo da shi gwargwadon ikon ku abinda kuma na hane ku to ku bare shi ku bar shi. To wasu daga cikin malamai suka ce za mu fahimta da karkashin wannan hadisin cewa annahyu ashaddu min al-amri annahyu ashaddu min al-amr hani ya fi tsanani sama da umarni saboda anan shi umarni shi hani an ne an ce kawai ka nisance shi kwata kwata fajtanibuhu ba a ce gwargwadon ikon ku ba amma shi umarni sai aka ce fa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu sai aka ce ku zo da shi gwargwadon ikon ku amma wannan sai aka ce kawai ku hanu ba a bada wani sassauci ba a cikin lamarin. To wannan shine abinda Imam Ahmad yake ganin annahyu ashaddu min al-amri sai suna cewa wasu daga cikin malamai suna cewa al-wajibat ko al-birru al-wajibat yati biha al-birru wal fajir wa amma al-ma'asi at-ta'atu yati biha al-birru wal fajir wa amma al-ma'asi fala yatrukuha illa al-birr ci al-wajibat abinda suke ko kuma abinda suke da'a ne at-ta'at abinda yake da'a ne ga Allah to zaka samu mai tuban kirki yana yi zaka samu na wanda ba na kirki ba dai yana yi sallah zaka samu tuban kirki yana sallah zaka samu tuban banza ba yana sallah azumi in yazo na Ramadan zaka samu tuban kirki yana yi tuban banza ma sai ka samu yayi azumin Ramadan alhaji zaka amma al-ma'asi aikin laifuka zaka samu mai gujewa aikin laifuka mutumin kirki suka ce kaga saboda shi aikin laifi yawanci musamman wasu laifuffukan akwai addawa'i zawa'i tabi'i akwai ta ɗabi'a da suke tare da ɗan adam wanda suke kamar gariza ce za ta riƙa fusgar shi zuwa ga wannan aikin kamar abin da ya shafi kamar irin su zina harkar mata ko dukiya san mace wani gariza ce cikin ɗan adam dukiya san dukiya wani gariza ce cikin ɗan adam. To a nan kaga yawanci in ba tsoron Allah ba sai kaga cewa mutum in ya ga dukiya to ku idan sai rufe sai kaga ya kaucewa hanyar Allah ko sha'anin mata sai ga kaucewa hanyar Allah saboda wannan garizar da take fuskanta shi yasa ubangi subhanahu wa ta'ala yasa hudud aka sa iyakokin nan suka kunshi haddi na kisa na bulala na kura na dauri na waye saboda in ba haka ba to maganaɗisin da yake tattare da waɗancan abubuwan za su yi ta haɗuwa. to wannan hudud din masu tsauri sai suka shiga tsakanin dan adam da tsoron Allah da aukawa cikin wancan abubuwa suka ce saboda haka shi yasa tarkul ma'asi yake da wahala sama da aikata da'a to wasu malaman suka ce shi kansa aikata da'a din yana bukatar ai hakuri saboda ba kowace da'a bace shi ita ma rai yake so akwai da'ar da zai baya santa musamman a ce akwai wasu abubuwa waɗanda za su suke da ɗan nau'i na wahala a ciki misali a ce a tashi sallah asubahi lokaci mai tsananin sanyi ba kowa ne zai iya haƙuri ba sai wanda yake abin nan ko ya tashi cikin dare ya ƙiyamul layli ba kowa ne zai iya haka ba ko ya fita jihadi yana ganin zai rasa ransa ko a ce kawo dukiyarka ka ciyar fi sabilillah yana shi kuma wa uhdiratil anfus shuh ga rai Allah ya halicce ta da san ruwa ya ga cewa to ya cire dukiyarsa yanzu ya bayar to kaga wannan shi kansa ba kowa yake iya yi ba wanda haka wasu ke ganin cewa su kansu alwajibat akwai wahala me yasa aka ce masfatun sace saboda ai akwai abin da ba za ka iya din ba dole ne ai maka uzuri akan abin da ba zai yiwu ba tunda wajib din yanzu misali aikin hajji an ce kawai ka je aikin hajji in ba ka da kudin da za ka yi guzuri ba ka da abin hawa ko ba ka da lafiya to ya za ka yi ka yi shi kaga dole a ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila dole a kayyade shi da istita'a haka kayyade shi da istita'a saboda neman ka ake da ka aikata shi kuma hani saboda al'aslu fihi al'adam abin da duk aka hana asali kawai ai babu shi ne ana cewa kakka nemo wa kanka ne to kaga anan ba bukatar a ce mastafatu sabanin aiki shi wani abu ne wanda ake cewa ka nemo shi kaga da aka zo aka ce ka nemo shi sai idan akwai yiwuwar ka nemo shi ba za a ce ka nemo abin da baya ba za ka iya yin shi a ce ka fidda zakka kawai a ce fidda zakka ba ka da kokobo mai za ka fitar haka an neme ka da wani abin da ba za ka iya ba so shi dole a ce mastafatu amma bari abin babu shi don haka ka zauna a matsayin ka ba ruwanka da abin kaga wannan baya bukata a ce maka mastafatu to kuma shi ma duk da haka akwai lokacin da zaka shiga halurar rura ai ka shiga halurar rura za a halatta maka kai abin da ke an haramta maka da kamar ka ci mushi amma shi ma sai aka ce za ka ci gwargwadon yadda za ka bar wanzar da kanka da rai ba wai ka cika koshi ba ka yi guzurinsa a'a mutuwa ce gadangadan ke ka hango sai ka rasa abin da za ka ci sai mushi sai ka ci yadda za ka zauna da ranka da zarar ka samu na halar shi kenan ba kai ba karcin wannan saboda haka shi ma a nan an halatta maka shi ne bi qadar gwargwadon abin da yake zai rike maka ranka saboda haka a nan malamai duk sun ta sabani akan wanne ne ba amma waɗanda suke ahlul ta'at masu bin Allah subhanahu wa ta'ala sau da kafa suna ɗaukan da wajibi da hani dukkan wasu abubuwa ne wanda su suke haɗuwa su sa mutum ya zama mai tsoron Allah shi ne attaqwa ba za ta samu ba sai ka zama mai aikata wajibi mai barin abin da Allah ya hana
ta sai saƙon Rakiya Aminu take cewa malam me ingancin hadisin da ya hana mata tsifa da dare da kuma cewa tsifa da daren yana ƙarar da gashi
to gaskiya ban san wannan hadisin ba ban taɓa jin shi ba in ta sani sai ta rubuto mana da inda aka ruwaito shi sai mu duba mu ga in ya inganta amma dai ni ban taba karanta shi ba ban taba kuma jin shi ba sai a gurinta
to sai Sani Mukhtar Abdulaziz yake cewa assalamu alaikum malam mutum ne ya shigo masallaci a daidai lokacin da ake kiran sallah shin zai tsaya tsaye ne har sai an gama kiran sallah sannan yayi tahiyatul masjid
na'am in ana kiran sallah akwai wani abin da aka neme ka da kai a duk lokacin da ake kiran sallah idan sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul nabi ya ce idan kuka ji mai kiran sallah ko faɗi kwatankwacin abin da yake faɗa kaga ashe akwai wani assignment da yake kanka a lokacin in ka tayar da sallah kaga ba za ka iya bin sa ba to sai kai haƙuri ka bi shi idan ya gama ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kai abin da ake faɗa allahumma rabba hadhihi da'wati tamma har zuwa ƙarshe kana da addu'a kai addu'a sannan sai ka tada nafilarka ka yi idan akwai lokacin da za ka yi nafilar amma in ka shiga nafila to duk waɗannan abubuwan kaga ka tsallake su ba ka samu ka yi su ba
to sai Firdaus Ibrahim ita kuma take cewa yarinya ce take da raunin fahimta take son malam ya ba su shawara
to fahimta wani abu ne daga Allah ke sa ba wani fahimta wani ya bashi fahimta wani bai bashi wani fahimta sai ta dalata wani abin Annabi Dawud da Annabi Suleiman sun yi hukunci akan abin da Allah ce fa fahamnaha Suleiman kuma muka karawa muka fahimtar da Annabi Suleiman muka fahimtar da shi wannan hukunci so kaga fahimta daga Allah subhanahu wataala take akwai hanyoyi da akan bi na wajen haɓaka abin nan tunanin yaro da fahimtar yaro don galibi wani lokaci mu mukan toshe mu mukan yi abin da zai hana yaran su zama sun tashi da basira za ka ga wani lokaci hatta assignment wanda za a rika ba wa yaro a ce zo a yi a gida sai ka ga cewa maimakon a yi ƙoƙari a nuna masa yadda zai fahimta ya yi da kansa sai kawai a karɓa a yi masa kaga haka har ya zo ya gama primary din ya ƙwaƙwalwarsa a toshe ba a bar shi ya yi aiki da ƙwaƙwalwarsa ba duk wani abin aka so abin nan aka tambaye shi to a bar shi tukuna ya fashi ya ba da ansa da kansa ka a yi firgige a faɗi ansar a bar shi ya fashi ansa sannan in ya yi tambaya a yi ƙoƙarin a riƙa ba shi ansa gwargwadon daidai fahimtarsa da wani lokaci idan yaro ya yi tambaya sai ka ga an kyare shi wannan tambayar tana buɗa masa tunaninsa tana buɗa masa ƙwaƙwalwarsa ne so sai a ba shi ansa gwargwadon irin yadda ƙwaƙwalwarsa take yadda zai fahimce ta yadda zai fahimci abin nan ansar yadda take ba lallai sai an faɗaɗa masa ba ko an gaya masa abin da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa sannan mutum zai riƙa yi addu'a Allah subhanahu wataala ya ba wa ɗansa fahimta wannan yana da addu'a ita ko ina ma ana iya a shigar da ita
to sai saƙon Abubakar Musa Umar shi kuma ke cewa Allah mala yana son ka yi ƙarin bayani kan tambayar da ta gabata a makon da ya gabata dangane da batun Kirsimeti don wasu sun ɗauka cewa siyar da baki da Kirista dabba ko wani abu da za su yi amfani da shi a Kirsimeti haramun ne ba kamar yadda kamalan ya ce duk wanda ya yi kiwon da niyyar ya sayar musu ba
to ba zan iya sanin ya tambaya take ba ko ya ansa
ta ba a makon da ya gabata an yi tambaya ne hukuncin masu kiwata dabba domin su siyarwa da masu bikin Kirsimeti
to abinda aka tambaya ina ga shi na ansa a lokacin an tambaye magana wanda zai yi kiwo don ya sayar musu kaga ya yi kiwo don ya sayar musu zaka ba yadda za a ce masa halal ya yi Kirista da wanda ba Kirista ba da kowa ya yi kana yana iya ciniki da shi a sayar masa duk abinda yake so ka saya daga wajensa wannan Allah bai haramta ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sayan kaya daga wajen Yahudawa kuma ana sayar musu a kasuwar musulmi ta Madina ba a taɓa cewa wani bai Yahudu ya zo sayan wani abu ka a sayar masa yayin da ake cewa ba halatta ba shine yayin da aka faɗi muradi ko mai manufar abin in ya zo ya ce zan sayi kaya abin nan naka da Allah sayar min zan yi kaza da shi gobe kaga ya fito ƙarar ya gaya maka mai zai yi to a nan shine ba za ka taimaka ka sayar masa ba a lokacin amma in haka kawai zuwa ya yi ya ce nawa ake sayar da wannan ka gaya masa ya saya ya tafi ba a umarce ka bincike shi ba yayin da ya zo saya to in na sayar maka mai za ka yi ba wannan shari'a ba ta ɗora maka wannan ba a kasuwa ya zo ya same ka inda kake sayarwa kowa kayanka sawa'un lokacin Kirsimeti ne ba lokacin Kirsimeti ba ne kana sayar da kowa ya zo za ka sayar masa shi ma ya zo ya taya ka sayar masa ya tafi wannan ba wanda zai iya ce maka haramun ne kuma kai ka kallafa wa kanka ko ka kallafa wani ya riƙa tambaya shi kuma ka kallafa masa wani abin da shari'a ba ta kallafa masa ba amma yayin da ya zo ya gaya maka ga manufa ta to wannan bai halatta yanzu mutum ya zake makairi ne ko yana da kantin sai yana sai da wukaki misali su ba suka zo su yi wuka a wajensa zai sayar musu tunda ba haramta sayar da wannan wuka ba ana amfani da ita a gidaje a yanka nama a yanka albasa tumatiri da sauran kayan bukatu za ka ce sai ka tambaye shi ba to ina sayar maka me za ka yi za ka je kai ta kitchen ne ko za ka je kashe rai ne ba bukatar wannan amma da zarar ka gan shi ya zo a fusace yana huci ya ce kana da wuka to kaga a nan za ka ji tsoro wannan karinar tashi za ta nuna maka ko kuma ya sarraha maka ya ce ina son wuka saboda akwai wasu sun dame mu zan koya musu hankali da sauransu kaga ya fito ya gaya maka me zai yi da ita ba to a kaga haramun ne a lokacin ka sayar masa so in kana sayar da abin da Allah ya halatta ka sayar ma kowa za ka sayar masa ba tare da ka yi bincike ba amma yayin da ka san cewa ga abin da zai yi ko dai ya gaya maka ko ku a'a an san cewa wannan abin da duk yake saya ga abin da yake da shi kamfani ne na giya ya sayi hatsi gurin mutane giya yake da shi saboda haka kamfanin nan suka zo da motar su ko ma'aikatan za su saya ka san zaman kamfanin giya ne ba ya halatta ka sayar masa za ka sayar musu ba in ka sayar to ka taimaka wajen aikata haramu. So wannan shine abinda aka fada, ina jin watakila karin bayanin da ake bukata.
To sai Usman Bello tambayar shi kuma yake cewa mallam, idan mutum yana zaune da matarsa kawai ya ji ya tsane ta har ya kai ga ya ce da ita shi fa yanzu ba zaman sa take ba, to ya hukuncin auren su?
To in yace ba zaman shi take ba, sai a tambaye shi me yake nufi, me kake nufi da ba zaman ka, ma'ana ka sake ta yanzu ba matarka take ba, ko a'a kana fadar wannan kalma ne don ka nuna mata fushinka da bacin ranka akan abin da ta yi maka? A tambaye shi a ji me yake nufi, shi ne zai tantance me yake nufi da kalmarsa. In ya ce a ni ina nufin na sake ta kamar yadda mutum ba ya san mace ke sakin ta sako, in ya ce a ni kawai dai na faɗa mata dai don ta fahimci cewa ni fa a cikin ɓacin rai nake, ko ba na jin daɗin yadda abin da take min, to kaga za a ɗauki maganar dai da ya faɗa ita za a iki da ita. So wannan kinaya ce da ba za ka ba ta hukuncin kisa ba, amma fuwar hukuncin saki ba, har sai shi mai faɗarta ya bayyana manufarsa.
To mallam Allah ya saka da alkhairi jama'a da duka da wannan makaka karshen shirin a wannan mako, sai dai kafin mai sallama ko ma fa za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kan lambobin wayar mu na 0805544413 da kuma 0707604455, sai kuma 0701778642, ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafinmu na fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amadadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangana nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Sai waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, Muhammad Awal Abdullahi da Mujahid Jafar Fage, sai kuma Bashir Idris Ngoggo, Anas Idris Hassan, da na kasance tare da ku nake cewa
walaw أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا